Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilu ta kowace shekara rana ce da aka keɓe domin jawo hankalin duniya ga jaibar zazzaɓin cizon sauro. Haka kuma dama ce ta nazarin yadda ake yaƙi da wannan cuta da kuma gabatar da sabbin dabarun yaƙi da ita. Taƙin yaƙi da zazzaɓin a bana shine kawo ƙarshen zazzaɓin cizon sauro kwata-kwata. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son a maida hankali akan rigakafi da aka ce ya fi magani. Wannan dabara tana da muhimmanci wajen rage irin ɓannar da zazzaɓin cizon sauro take yi, cutar da ke kashe fiye da mutane 400,000 a kowace shekara. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son ƙasashe su ƙara ƙaimin yaƙi da wannan cuta. Ƙungiyar ta buƙaci a rage yawan kashe mutane da zazzaɓin ke yi da wajen kashi 40 daga cikin 100 kan shekara ta 2020. Domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son ƙasashen da suka fi fama da wannan matsalar ta zazzaɓin cizon sauro, musamman ƙasashen Afirka, su ƙara mai da hankali wajen yin rigakafi. Madalla, yanzu kuma ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara da wasiƙar da muka samu daga wajen Rilwanu Ibrahim da ke garin Wabane, ina fatar na faɗi garin nan daidai. A can jihar Adamawa. Yace wai wanda ya kamu da cutar daji ba a yi masa allura?
Ai ba, inda mutum na cutar daji ana iya masa allura, kuma akwai magunguna kala-kala da ake ba mai ciwon daji Hajiya. Akwai wasu ana masa allura, amma duk ciwon daji bai hana ya mutu allura ba.
To, ni ina ganin kamar yadda na fahimci tambayar tana yiwuwa kila an gaya masa akan cewa duk wanda yake fama da cutar daji ba za a yi masa allura ba, kila an masa allura wani abin zai same shi.
Ba gaskiya ba ne, ai wannan kamar tsamfi ne Hajiya.
To, ina fatan Malam Rilwan Ibrahim yana kusa. Shi kuma Attahiru Hashimu a garin Yarima, ƙaramin hukumar Gaso a can jihar Taraba, Najeriya.
To.
Yace wai shin akwai alaka ne tsakanin ciwon haƙori da rashin ƙarfin gaban namiji?
A to wannan ba wani alaka Hajiya. Duk lokacin da mutum yake ciwon haƙori, ai wani lokaci ai ciwon haƙori ya tsanani ma yakan sa mutum bai iya komai, amma ciwon haƙori bai rage ƙarfin komai Hajiya.
To, kamar yadda na fahimci abin, ina ganin kamar yana ganin cewa ko idan mutum yana ciwon haƙori din haka zai shafi ƙarfinsa.
Ba zai shafi ƙarfinsa ba Hajiya.
To. So, shi ma dai champion ne ko?
Eh, champion ne Hajiya.
To, wannan fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayanin da kai mana. To, sai kuma tambayar da muka samu daga wajen Sani Umar na Liliya Makuku yace me yasa ne idan ya ci nama sai haƙoransa su yi ta ciwo, ko dai rashin samun wadataccen nama a kodayaushe ne yake sa hakan, ko kuma haƙoran nashi ne suke da matsala? To, likita.
To, Hajiya, haƙorin nashi ne suke da matsala, ba rashin cin naman kowane lokaci ba ne.
To.
Domin haƙorin ne ba wa kowane matsala a cikin haƙori, ya kamata ji wani likitan haƙori a duba.
Yawa, in ya je kamar yadda ya rubuto wasiƙar nan, sai ya ma likita bayani ko
in ya bayyana mashi za a bincika a tabbatar da abin da ke faruwa a hakorin nasa.
To shi kuma Comrade Babangida Yusuf na fada daga can jihar Gombe yana son ya san menene ulcer.
To ai ulcer abin da ulcer yake gamban ciki ne, abin da ke faruwa kin san cikin mutum yana akwai abubuwa da ke kare cikin dan Adam. Akwai wani abu kaman majina da abubuwa da suke kare cikin dan Adam. To wannan akwai kuma ruwa da ke cikin dan Adam ana kiran shi acid. To wani lokaci domin waɗansu abubuwa to wannan garkuwan shi wannan mai kama majina shike kare cikin. To wani lokaci domin wani dalili wani garkuwan nan yakan bata da ƙarfi to sai ya sa wannan ruwa din wanda ke taimaka ya narkar da abinci a cikin dan Adam sai cinye fatar. Sai sa gamban ciki.
To yace idan mutum ya kamu da cutar ana ma mutum aikin tiyata ne dan yace ana hidarta ne.
To yawanci amma inda mutum kawai ya same shi haka ada akwai magunguna yanzu da ake bayarwa kaman kala uku dole a baka su gabaki daya. Na farko akwai irin kwayan cuta da yanzu an gane yana cikin cike sa gamban cikin wani Helicobacter. To wannan dole a baka wannan maganin kwayan da zai kashe kwayan cutar, akwai wanda zai rage karfin shi acid din nan, da kuma ana baka magunguna iri uku ake bayarwa. To kuma dole ka sha magungunan nan guda uku na wurin mako biyu zuwa wata ɗaya, ko da ka ji sauki dole ka ci gaba da shaharja.
To amma ba ta tsananin da za a ma mutum aikin tiyata?
To akwai wani lokaci da in ya tsanani in dai mutum na da shi bai san yana da shi ba. To gamban zai tsanani sai cikin mutum ma sai ga kaman jini ya taru a cikin cikinsa. To wani lokaci yakan iya halaka mutum. Amma wannan in ya tsanani ana iya abinda ake yanzu. Akan sa irin bututu ne ta bakin mutum a cire jinin sannan a gyara duk inda jinin ke fitowa.
To
yanzu ba a bude cikin mutum, yanzu ta akwai na na'ura da ake sa ta baki za a iya ganin komai da ke cikin cikin inda jini yake. Akwai abu mai kaman zafi kaman haske yana iya toshe duk inda jinin ke fitowa.
To so in akai wannan din za a warkar kenan?
Eh akai wannan jinin ya tsaya za a ɗebe duk jinin da ke ciki din sannan a ba mutum magani. Akai wannan yana warkar da mutum.
To ana warkarwa kwata-kwata?
Eh ana warkarwa kwata-kwata amma dai dole mutum ya bi abubuwan da likitoci suka ce yi.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To likita Malam Comrade Babangida ya sake wata tambayar.
To
yace me yasa ne a lokacin sanyi wace ya rika baya jin dadin irin iskar da yake shaka sai ya rika jin cikin hancinsa yana masa ciwo, ko akwai wata shawara da zaka bashi?
To lokacin sanyi kin san iskan da ke shigowa iskan ma ta dan bushe, to in ta shiga hancin mutum takan busar da hancin mutum.
To
rashin damshin cikin hanci din shike kawo wannan, domin ya kamata kowane lokaci hancin mutum yana damshi. To in yana wannan yana samun wahala domin lokacin sanyi akwai abu da ake sa bayarwa, likita ke bayarwa zaka matsa ka sa a hancinka to sai ƙara damshin kuma ya rage tsananin wannan abin da kake ji. Amma in ya je wani likita akwai magunguna yanzu da ake bayarwa ya taimaka kwarai da gaske.
Wato a lokacin sanyi kenan?
Eh a lokacin sanyi. Akwai wasu kuma lokacin sanyi za a ga hancin yana ƙaiƙayi ya bushe, wani lokacin kuma in ka so ka fitar da majina sai ga jini na fita domin bushewar cikin hancin ke kawo wannan.
Amma idan mutum ya je gun likita dai za a bashi magani?
Eh akwai magani da ake kuma akwai wani abu da ake ba mutane lokacin sai zaka iya fetsa shi a cikin hancin ko lokacin sai ƙara damshin hancin to ne kan rage wannan tsananin wannan.
Likita na yi kuskure wanda yayi wannan tambayar da ka bada ansa yanzu Sa'idu ne mai ɗanyen kifi a can tashar mota da Maturu.
To hajiya.
Shi Comrade Babangida Yusuf na fada tambayar da yayi ne yace wai me yasa ne idan yayi bacci a waje in akwai farin wata wai sai mura ta kama shi, wani lokaci ma har kan shi yake ji yana masa ciwo. To likita da farko dan mutum ya kwanta karkashin wata shikenan sai ya ciwo ko kuma dai tamfi ne?
Kwanciya karkashin wata bai kawo ciwo, abin da ke kawo ciwo din nan da daddar din nan domin danshi kuma da irin abubuwa da cikin iska din. To wani lokaci shi ke kawo wannan hajiya.
Shi ne har sai ya ji hakan shi na mai ciwo kenan.
Sai shi kan shi amma ba wai dun kwanciya karkashin wata ba ne. Akwai abubuwan da ke cikin iska a wurin da yake wani lokaci shi ke kawo wannan hajiya.
To me ya kamata ya yi?
To hajiya abin yi daidai malami ya daina kwanciya a waje tunda abin bai dace
shi ba. Yawwa.
To ya daina kwanciya a waje kawai. To zai warkar da shi.
To ina fatan Comrade Babangida Yusuf yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi. To shi kuma Ashiru Rawan na goma ruwan ɓaure yana da tambayoyi ne kaman guda biyu ko uku.
To Hajiya.
Da farko yace me ke haifar da borin jini ne ga jikin mutum? Wato wai ciwo ne musamman yakan faru da daddare, kaikayi ne kuma da kaso sai fatar jikinka ta tashi. To yace me ke kawo irin wannan?
To wannan abin da ke kawo shi Hajiya shine wannan lokaci kaman mutum ya kwanta da daddare, akwai wasu abubuwa da ke taban jikin mutum, wani abubuwa da su dace da shi ba, ko cikin iskan ko inda yake kwance. To wannan lokaci in wani abu ya tabe sai ka je yana jin kaikayi, ya tabe wani sai ga wurin ya kaman an
ya tashi.
Ya tashi ko an sa wani karfe ne aka zarce a jikin sa.
To me abin ne?
To wannan irin abin da ake akwai yawanci yanda ake maganin sa, akwai dan irin abuwa da ake ga wannan abin da kike tsammani, akwai wani abu ne da ke faruwa da bai dace a jikinka ba gabaki daya.
Ko inda kake kwanciya
ko inda kake kwanta ko kuma wani abu da ya shiga jikinka dai ba a gane ba. So amma akwai magunguna yanzu da ake bayarwa wanda zai rage tsananin sa, kuma rike wannan kaikayin. Duk wani lokaci zaka ji kaikayi kake jin masifan kaikayi.
To likita tana yiwuwa kaman in inda mutum ya kwanta ne bai dace ba, in ya canja zai samu sauki?
Eh, wani lokaci mutum ya canza inda yake kwance yana iya samun sauki. To sai mutum ya lura da abin da yake yi daban.
Yawwa, in ya so
in ya canza wadansu abubuwa ko kuma inda yake zaune ko wani abu da ya ci ko ya sha ko kuma da abin da yake amfani da, to mutum ya lura da abu da wani lokaci dan canji kadan yana kawo irin wannan lokaci.
To idan duk ya lura kuma bai yiwu ba shine sai ya je ga likita.
Eh, in yayi duk wannan bai lura sai ya je ga likita. Za a iya wani lokaci ana iya ma daukan ko fatar jikin a duba.
A duba a ga komai.
Ko kuma jinin da fatar jikin akan duba a ga me ke sa wannan.
To
in aka yawanci akan gane abin da ke sa, sannan sai a ba mutum magani.
To Allah sa a dace.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asaida ce aka ce duniya ana ta wani sani, ba ana rawa